مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha na ashik muhammad nasiruddin al-albani Allah ya ji kamalan darama aje ayan uwa idan ba manta ba mun kawo karshen bayani da malam yayi game da fa'idodi da kulla guda shida wadanda suke da alaka da salatin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yanzu malam ya ci gaba da bayani cikin abin da ya shafi siffar sallar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi za mu tashi gaba da yake cewa al-qiyamu ila ar-raka'ati ath-thalitha thumma ar-rabi'a yanzu za mu tashi ne zuwa ga raka'a ta uku sannan kuma mu tafi zuwa ta hudu abin nufi yanzu mun kammala zaman tahiyya na farko mun yi tahiyya mun yi salatin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi karkashin wannan ne har muka ji wasu fa'idoji masu muhimmanci kwarai da gaske to yanzu kuma za mu tashi zuwa raka'a ta uku da ta hudu idan sallar mai raka'a uku ce ko mai raka'a hudu malaji thumma kana sallallahu alaihi wasallam yanhadu ila ar-raka'ati ath-thalithati mukabbiran sannan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana tashi yana mikewa zuwa raka'a ta uku mukabbiran yana mai yin kabbara wa amara bihi al-musi'a salatihi ya umarci mai muna na sallarsa da yin haka fi qawlihi a cikin fadin sa yace masa thumma sna dhalika fi kulli raka'atin wa sajdatin sannan ka aikata haka a cikin dukkanin ruku'inka da sujudanka kama ta kaddama kamar yadda wannan hadisin ya riga ya gabata to ana abin da malaki so yace shine idan mutun yana zaune ya gama tahiyya yayin da yake so ya miƙe zuwa raka'a ta biyu ko raka'a ta uku ko ta hudu musamman dai yayin da yake so ya miƙe zuwa raka'a ta uku yadda ya kamata ya shine lokacin da yake tashi lokacin ya kamata ya kabbara ina fata an fahimta ba sai ka tashi ka tsaya kan ba sannan kai kabbara a'a kana zaunan idan ka daga hannunka sannan sai ka taso kana cewa Allahu Akbar kamar yadda muka ji yanhadu ila raka'ati thalithati mukabbiran yana miƙewa zuwa raka'a ta uku yana mai yin kabbara lokacin da yake tashin a lokacin yake ba sai ya tashi ya tsaya ni kam sai kuma ya ce Allahu Akbar ba saboda haka wannan shine daidai malai ya ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam idza qama min al-qa'dati tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance idan zai tashi daga zaman da yayi na raka'o'i guda biyu kabbara yakan yi kabbara thumma qama sannan kuma sai ya miƙe wa kana idza arada al-qiyama ya kasance tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi idan ya nufi zai miƙe ila raka'ati ar-rabi'a zuwa raka'a ta hudu ma'ana idan aka yi raka'a ta uku kenan za kuma a tafi ta hudu kala yakan ce Allahu Akbar Allahu Akbar sai ya kabbara wa amara bihi al-musi'a salatihi kama taqaddama anifan ya kuma umarci mai muna na sallarsa da yin hakan kamar yadda ya gabata a baya abin nufi idan mutum ya raka'a ta uku ya zauna ya yi sujjada ta farko ya dago ya yi sujjada ta biyu yan sai me sai miƙewa zuwa raka'a ta hudu kenan saboda haka zai yi kabbara sai ya dago daga wannan sujjadar da ya ta biyu wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yarfa'u yadaihi ma'a hadha takbiri ahyanan yana daga hannayensa tare da wannan kabbara ma wani lokaci ma'ana kabbarar da zaka yi lokacin da zaka dago daga raka'a ta uku zuwa ta hudu to ita ma wannan kabbarar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wani lokacin yana yin me yana yin daga hannayensa a cikin wannan kabbar ina fata an fahimta saboda ka babu lifi idan ka daga hannunka a wannan kabbar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yi malaci thumma kana yastawi qa'ida sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya daidaita a zaune ala rijlihi al-yusra akan kafar shi ta hagu mu'tadilan yana mai daidaituwa zaman alif tarashkin hatta yarji'a kullu azmin ila mawdu'ihi har sai kowanne kashi daga cikin jikin shi ya koma gurbin sa inda yake thumma yaqumu sannan kuma sai ya mike mu'tamidan ala al-ardi yana mai dogaro akan kasa ɗan uwa anan akwai wani gyara da ya kamata a yi shine kun ga malai yace idan annabi ya niyyar tasowa daga raka'a ta uku zai tafi ta hudu abu na farko da yake fara yi shine me kabbara an fahimta zai ce Allahu akbar idan ya kabbara na wani lokaci yakan hadawa da me daga hannayensa guda biyu ko dai setin kafadin shi ko kuma setin kunnuwan shi yadda dai maka kwatanta a bayan mun riga mun wuce gurin idan ya kabbara ya kuma daga hannayen shi sannan kuma sai ya zauna ina fata an fahimta wani irin zamani wannan jilsatul istiraho shine wancan zama da muka wuce a baya zaman hutu dama ana yin sa ne a raka'a ta daya da raka'a ta nawa ta uku dama a mara ake shi kamar yadda yazo a cikin hadisi ana yin sa ne a cikin wutri a cikin sallah in aka ce wutri shine ko dai raka'a daya ko dai raka'a uku to yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yin sa shine yana dagowa daga raka'an nan zai ce Allahu akbar sai ya zauna sannan kuma kawai sai ya miki ba tare da wata kabbara ba an gane gyaran ko an fahimta ma'ana kabbara take riga zuwa kamun me jilsatul istira an fahimta saboda haka idan annabi ya kabbara sai ya zauna sannan kuma sai ya tashi kun ga mukalli gaba ta bin da yace summa kana yastawi qa'idan sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya daidaita a zaune ala rijlihi al-yusra mu'tadilan akan kafar shi tagu yana mai daidaituwa hatta yarji'a kullu azmin ila mawdu'ihi har sai kowanne kashi ya koma inda yake sai yace me thumma yaqumu sannan ya tashi kun ga ai ba an bace kabbara anan ba ko kabbara tana ina tana baya Allah ya san fahimta to shine gyaran da ya kamata idan zaka jilsatul istira da ka dago daga sujjada kabbara ya kamata kai idan kai kabbara kuma sai ka zauna sannan kuma sai ka miki shine abin da ya kamata Allah ya san fahimta malaiti wa kana ya'jinu ya kasance tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya'jinu yana yin al'ajan shine wannan abin da muka kwatanta shi a baya shine idan mutum zai dago daga zama zai tashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya sanya guyoyinsa a ƙasa ya tashi da su da hannunsa yake sawa ya dogara a kansa to hannun nasa ma kuma ba shin fada shi yake ba shine ya'jinu din sai ya masa haka ya dunkule shi haka kamar yadda mai kulla mai abin nan din kulli yake dunkule hannunsa idan yana juya fulawa ko yana tuwa kulli haka saboda haka dunkule hannu ake haka sai a sanya shi a ƙasa sai a dogara a kansa sai a miki haka yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne al'ajam gashi na sai fassara maka yace ya atamidu ala yadaihi yana dogaro ne akan hannayensa guda biyu na dama da na hagu idza qama idan zai tashi wa kana yaqra'u fi kullin min ar-raka'atayn ya kasance tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karantawa a cikin kowace daya daga cikin rukoi guda biyun nan na karshe ta uku da ta hudu al-fatiha suratul fatiha wa amara bi zalika al-musi'a salatihi har ma ya umarci mai munana sallarsa da yayi haka shi ma wa kana rubbama adafa ilayhi ma fi salati adh-dhuhri bi ba'a ayati wani lokaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan kara ya dada a cikin sallar azhar wasu yan ayoyi aka ce al-bid'u shine abin da yake daga 3 zuwa 10 bai wuce 10 ba bai kuma kasa da 3 ba shine abin da ake nufi da al-bid'u ma'ana idan annabi ya karanta suratul fatiha raka'a ta 3 wani lokaci sai kara da wasu surori ai mun ambaci wannan a baya dama ko babu nafi idan mutum ya karanta suratul fatiha a raka'o'in karshe ko sallar magriba ko sallar al-asr ko sallar isha sune masu salloli da suke dauke da raka'o'i sama da biyu to babu lafi sai mutum ya kara da me da wasu surar da wata sura yar gajeriya haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yi malai yace kama sabaqa bayanuhu fil qira'a kamar yadda bayanin wannan ya riga ya gabata a lokacin da malami mana bayani game da abubuwan da annabi yake karantawa sallallahu alaihi wasallam a cikin sallolin sa guda biyar hamma da sunna nafil malami ya kawo wannan fi salati dhuhri a cikin sallar azhar malai yace al qunutu fi salawati al khamsi lin nazilati al qunutu a cikin salloli guda biyar amma dan wani abu da ya sauka abin da ake kira da annazila shine wata musifa da ta afkawa musulmi kamar yadda muka sani yan uwa al-qunutu kala biyu ne kuma duk malam zai kawo mana su insha Allah ta'ala da kuma kowanne ina ake yin shi qunutu na farko shine wanda ake yin sa idan wata musifa ta samu mutane za a yi wa wasu mutane muguwar addu'a saboda suna karkashe musulmi suna cutar da musulmi duk wani abin da zai kawo ci bayan musulmi da dakushe shi shi suke yi to sai a tsayu a taya musu al-qunutu dan Allah madaukakin sarki ya karya wannan mugunufin nasu ina fata an fahimta yanzu misalin da zan ba mu shine kamar irin abubuwan da suke faruwa a garuruwa irin su Zamfara da sauransu ana ta kashe musulmi babu ji ba gani ko wanci ana ta kashe al'umma ma gaba daya haka kawai kai sai ka rasa ma menene ma dalilin da yasa ake wannan kisa meye ma dalilin da yasa ake wannan kisa kawai haka kawai mutane sanin sai a zo a bude musu wuta a karkashe su kawai sai kuma su tafi haka kawai wani lokaci ma ba abin da ya su dauka ji ba gata can sai su karda yanzu duk mutanen da suke wannan yankin suna cikin karkar to irin wannan bala'i ne musifa ce da ya kamata a rika al'unutu akan ta ba wasu yan garin Zamfara ba kadai hammunan da muke garin Kano wanda abin bai shafe mu ba yan uwan mu ne musulmi ga dan uwansa musulmi kamar jiki guda daya ne idan daya abu ya kama shi to shi ma daya abin ya kama shi to sai mu tsaya mu taya su da addu'a mu mita al'unutu Allah ya tsamar da su Allah ya fitar da su haka to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan zai addu'a mummuna ga wasu mutane yanayin al'unutu ko kuma zai addu'a kyakkyawa ga wasu abin nufi shine kamar za mu karanta a gaba insha Allah ta'ala an kama wasu daga cikin sahabbai an musu daurin talala a maka an hana su fitowa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi al'unutu ya rike musu na tsawon lokaci Allah ka kubutar da wani Allah ka tsiratar da wani Allah haka ya rike musu to babu nufi kamar yanzu misali mu samu labari an kama wani babban malami ko wani babban mutum mai mutunci wanda babu haƙƙinsa a cikin abin da yi to babu laifi a masallaci a al-qunutu Allah ya kubutar da shi ina fata an fahimta amma malamai suka ce ba daidai bane ayi al-qunutu akan wani abin da yake yanzu misali kamar a ce ja'iha ce samawiya kamar a ce annoba irin kwalara ko amai da gudawa to su irin waɗannan ba a yin al-qunutu akan su ina fata an fahimta ana yin al-qunutu ne akan abin da ya shafi irin wani abubuwan da na ambata saboda haka a sai limami yayi al-qunutu akan sa wasu malamai ma kuma sun yi sabani waye ya kamata ya al-qunutu wasu suka ce idan ba limami ba kama a ce shugaba na kasa gaba ɗaya shi ya kamata yayi al-qunutu saboda me annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne yayi amma malamai suka ce a wannan fahimta kuskure ce manzon Allah ya al-qunutu ne a matsayin sa na limami saboda haka duk wanda yake limami jagora matakar an samu ɗaya daga cikin abin da zai iya bayuwa ayi al-qunutu to babu laifi sai ayi al-qunutu kai hatta ɗaiɗaikun mutane ma idan za su yi al-qunutu na biyu shine al-qunutun wutri al-qunutun da ake a cikin sallar wutri haka shi sallar wutri shine idan mutun ya gama sallar sa ta dare to a wutrin sa raka'a sa ta ƙarshe sai yayi al-qunutu wancan daban wannan daban shi wancan wanda na faɗa na ƙarshen ba a yin sa sai a wutri an fahimta haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da jikansa al-Hasan irin wannan al-qunutu wanda na ambata na biyu shi kuma wannan duk sallolin na guda biyar ana yin sa zaka yi azhar zaka yi al-asr magriba isha asuba duk salloli ake yin sa ina fata an gane saboda haka shi wannan na farkon haka yake shi wannan shine wanda muke bayani akan sa zamu zo mu ji kowanne inda ake yin sa insha Allah ta'ala malai ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idza arada ayyadu ala ahadin idan yana so zai yi addu'a mummuna ga wani aw yad'u li ahadin ko zai yi addu'a kyakkyawa ga wani an gane bambancin in ka ce addu'u ala ahadin to mummuna addu'a kenan addu'u li ahadin kyakkyawar addu'a kenan saboda haka idan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai yi kyakkyawar addu'a ko mummuna addu'a ga wani kanata sai yayi al-qunut abinda ake cewa al-qunuti shine addu'a kama yadda malai ya ce al-qunuti yutlaqu ala ma'anin wal murad bihi huna addu'a fi salati fi makanin makhsusin min al-qiyam. Shi al-qunutu yana zuwa da ma'anoni da dama a cikin al-qur'ani da nassosi na sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. To amma dai anan abinda yake nufi malai ya ce shine addu'a fi salati, addu'a ce da ake yin ta a cikin sallah fi makanin makhsusin aw ni kebantaccen waje a cikin sallar min al-qiyam a tsaye, shine abinda ake nufi da al-qunutu. To idan annabi yana so ya addu'a sai ya al-qunutu fi rak'atil akhira, a raka'a ta karshe ba'da ruku'i, bayan dago daga ruku'u. Ina fata an gane, ashe kun ga al-qunuti irin wannan wanda ake yin sa kullun kullun a kuma kowace sallah idan wani abu ya taso, an fahimta? Ko da wani shi zaka yin sa a cikin kowace sallah amma idan wani abin ya taso, wannan shine sharadin. Idan abu ya taso shine kamar yadda na faɗa abubuwan a baya, to annabi yakan yi shi ne a raka'a ƙarshe ta sallar da zaka yi. Idan mai raka'a huɗu ce to sai raka'a ƙarshe, idan mai uku ce sai ta ƙarshe, sannan zaka yi ne bayan ka dago daga ruku'u. Idan mutum ya dago daga ruku'u ana jira ya tafi sujjada kawai sai fara addu'a. To shi wannan shine gurbin da ake yi. Idza qala, idan yace sami Allahu liman hamidahu, اللهم ربنا لك الحمد وكان يجهر بدعائه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت اغريشا كسانتي ينا بين ادعارسا ينا بين القنوتنسا da karfi yake yi, wayarfa yadaihi yana kuma daga hannayensa, wayu'ammanu man khalfahu wayu'aminu man khalfahu, sannan wanda suke bayansa kuma suna cewa amin amin. Ina fata an fahimta. Kun ga abubuwa ne guda uku. Abu na farko, a bayyana ake yin addu'ar, kowa yana ji. Abu na biyu, ana ɗaga hannu. Irin ɗaga hannu da ka sani na addu'a, za a ɗaga hannu haka. Ina fata an fahimta, shine abin da ya kamata. Ɗaga hannu da annabi yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin addu'arsa kala-kala. Wani lokaci ma an samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗan yatsa kawai ya ɗaga ya addu'a. Ina fata an fahimta. Amma dai ana za a ɗaga hannaye ne guda biyu haka. Sannan kuma mamu da suke bayan limami, limami yana addu'a su kuma suna cewa me? Amin amin. Wannan duk sunna ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbata. Na'am, ko a wace sallah ce, ko a wace sallah ce a fili, za shi karatun sallah shine za a yi shi a boye, amma da azo addu'a sai a ji limami ya fara bayyanawa, mamu suna cewa amin amin, ko da sallar da ake boye karatu ce insha Allah ta'ala. Na'am, eh, amma mun duka gaba ɗaya, liman zai ɗaga hannu, mamu ya su ɗaga hannu gaba ɗaya. Malai ya sa lamba a ƙasa, malai ya kawo waɗanda suka rawaito wannan hadisi, ya ce wa haza mazhabu ahmada wa ishaq annahu yarfu yadayhi fil qunuti. Wannan haka imam ahmad ya tafi akai da ishaq ibn rahawayi, cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana ɗaga hannayensa a cikin alqunutinsa, kama fil masail lil marwazi, kama yadda yazo a cikin almasail na imam almarwazi. Sai ya ce wa amma mashul wajhi bihima, amma idan aka gama karatun na al-qunutin, aka gama addu'a gaba daya, shafa hannaye a fuska kamar yadda wasu suke yi, falam yarid fi hadha al-mawdi, malai ce kwata kwata babu wannan a wannan gurin da muke bayani, bai zo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba. Sai ce fa huwa bid'atu, ka gama al-qunutu ka shafe hannunka a fuska ka kai bid'a, ka zo da abin da yake sabo farare a cikin addini. Allah ya sa an fahimta. Wa amma kharij as-salah falam misih, amma idan ya kasance shafa hannu a fuska shi kuma a wajen sallah ka yi shi, wannan malamin abin da yake nufi shine yin addu'a a cikin al-qunut idan ka gama ta ka shafa hannunka. Dama wannan kwata kwata babu wani hadisi ko mai rauni da yazo akai, amma kuma yin hakan a wajen sallah, misali ka gama addu'a ka yanzu yadda kai sallah ne sai ka daga hannu kai addu'a, ba wasu na shafa a fuska ba, yace to shi kuma wannan bai inganta daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba. Ina fata an gane. Saboda dukkanin hadisan da suka zo suke bayani akan idan mutum ya addu'a ya shafa hannunsa a fuska, dukkanin su gaba ɗayan su babu guda ɗaya da ya inganta yan uwa, babu guda ɗaya da ya inganta zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaba ɗayan su. Sai dai kawai abin da aka samu, wasu daga cikin malaman ne suke cewa tunda hadisan sun zo ta hanyoyi da dama, to wasu su sukan karfo sun su, ma'ana akwai abin da malaman da suke cewa da'iful munjabir. Da'iful munjabir shine hasanul li ghairihi, hadisi ne mai rauni ga wani mai raunin irinsa, ga wani mai raunin irinsa. To amma sun zo ta hanyoyi mabambanta juna. Idan aka dauko wannan mai raunin, aka dauko wancan mai raunin, aka dauko wancan mai raunin, sai su me? Sai su karfafa juna. An fahimta? sai a kira shi da'iful munjabir. To amma malamai suna bada sharhi cewa mai raunin da yake karfafa wani sai ya kasance raunin sa ba sosai bane, yanzu abin da ya mutu zai tashi wani ba, zai tashi wani ba. To wasu daga cikin malamai suka ce hadisan da suka zo akan Shafa Fatiha irin waɗannan hadisan ne masu rauni ne kwarai da gaske, shi sa wasu su ba su iya tashin wasu. To me abin yi anan idan mutum ya gama addu'a? Idan ka gama addu'a kawai shikenan sai ka saki hannunka. Ina fata an fahimta. Sai ka saki hannunka. Aka tambaye wani malami, to idan mutum ya gama addu'a ina zai sa hannun? Ce to daga ina ya ɗauko shi. Shikenan kawai sai ka bar shi a inda yake. Wasu daga cikin malamai kamar Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Bulughul Maram yana gani babu laifi. Saboda wancan dalili nasa. Idan ka shafa yana gani babu laifi, saboda haka akwai malamin da suke ganin haka saboda wancan hanya. Amma dai abin da nake so a fahimta, dukkanin hadisan gaba ɗayansu ba su inganta ba. To abin da malamin yake so ya gaya mana anan kenan. Saboda haka idan mutum ya gama addu'a a cikin al'urutu ba zai shafi fuskarsa ba. Na'am. 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 Da addu'a zaka kona fuskar ka? To ai kaga wannan zancen ma gaba daya da a ce hadisin ma ya inganta ne sai a dora wannan a maganar akan sa. Cewa wai akwai wata addu'a mai karfi wacce idan ka je shafa ta a fuskar ka idan ka je kone. To kaga inda a ce hadisin shafa fuskar ma ya inganta shine zaka dora wannan hadisin ma akai. To hadisin ma kwata kwata bai inganta ba. Kaga ina batun ma zaka shafa fuskar ka ma idan kai kone. Kaga wannan wani abu ne da Allah Allah ya kyauta. Malai ce kullu ma rawa fi zalika da'ifun. Duk abin da aka rawaito game da haka mai rauni ne. Wa ababuhu ashaddu da'afan min ba'di, sashin su yafi wani sashin rauni. Wani daga cikin hadisan yafi wani rauni, dukkanin su masu rauni ne, amma wani yana da tsananin rauni sama da wani. Malai ce kama haqaqtuhu fi da'ifi abi daud, kamar yadda na kawo maganar filla filla a cikin littafin sa mai suna da'ifu abi daud wal ahadithu sahiha, da kuma littafin sa al ahadithu sahiha. Wa lidhalika qala al izz ibn abd salam, babban malami Al-Izz ibn Abd Salam yace fi ba'd fatawihi, a cikin wasu daga cikin fatawoyin da ya bayar yace la yaf'aluhu illa al-juhal. Wannan ai ba sai an fassara ba ko? Kowa ya gane abin da ake nufi. To sai mu ci gaba. Malami yace wa kana yaqnutu fi salawat al-khams kulliha, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana yin al-quruti a dukkanin sallolin sa guda biyar. Lakinnahu sai dai kana la yaqnutu fiha, kuji abinda malam zai ce, yace sai dai annabi ya kasance baya yin alqunutu a cikin sallolin nan guda biyar illa idza da'a liqaumin, sai idan zai yi addu'a ta alkhairi ga wasu mutane, au da'a ala qaumin, kuma zai addu'a mummuna ga wasu mutane. Faruba ma kala, an samu lokaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin alqunutin sai yace Allahumma anjil walid ibn al-walid, Allah ka tsiratar da Al-Walid ibn Al-Walid, wa Salamata bin Hisham, da Salamata dan Hisham, wa Ayyash ibn Abi Rabi'a, da Ayyash ibn Abi Rabi'a. Allahumma shudud wata'atuka ala Mudhar, Allah ka tsananta damƙarka akan ƙabilar Mudhar. Waj'alha sinina ka sini Yusuf, ka sanya musu shekaru na fari irin shekarun da ka sanyawa mutanen Annabi Yusuf. Qala tadra'una sab'a sinina da'aban fama hasattum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kuluna, ko sai ce thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tusinuna. Irin waɗannan shekaru da Allah madaukakin sarki ya jira mutanen Annabi Yusuf da suna fari akai kamfa, Annabi yake yi musu addu'a, wasu daga cikin ƙabilun mutanen Makka ne, sai Allah ka sanya musu shekaru na fari irin yadda ka sa mutanen Annabi Yusuf. Shine malami suka ce a lokacin Allah madaukakin sarki ya karba addu'a Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, sai dai kasance a lokacin suna ganin hayaki saboda tsananin yunwa. Mutum zai kasance fatar da take jikin takalmin sa wanda aka danyi takalmi ita za a dauka a jika a ci, ta kai ana cin ganye saboda yunwa. Da Allah ya ce yawma ya'ti sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nas hadha adhabun alim rabbana kashif anna al-adhaba inna mu'minuna. Saboda haka Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi musu wannan addu'a. يتي اللهم لعن لحيان ورعلان وذكوان وعسيا دو انا سنن قبيلوني الله كتسين وقبيل اللحيان الله كتسين وقبيل الرعلان الله كتسين وذكوان الله كتسين وعسيان عسيا asati Allah wa rasulahu sun saba wa Allah da manzansa. Ina fatan fahimta. To ashe idan akwai wasu gungu na jama'a ke bantattu da aka san su wajen cutar da musulmi da karkashe musulmi, babu laifi ayi musu alƙunutuwa, tsine musu albarka. Wannan babu laifi insha Allah ta'ala. Ina fata an gane. Yawa, abinda dai malamai suka sabani akan sa shine la'anul muayyan. Shine ka ambaci sunan wani mutum guda ɗaya ka tsine masa albarka. Allah ya tsine wani albarka. Allahumma la'an wani. Allahumma la'an fulan, ka ambaci sunansa. Shine malamai suka ce wannan ba daidai bane. Wannan ba daidai bane. Amma dai a cikin taro wata kabila ce ko wasu jama'a ne masu wani irin hali, ai musu irin wannan addu'a babu laifi. Annabi yayi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi kamar yadda gashi mun karanta a cikin hadisi. Thumma kana yaqulu, sannan ya kasance yana cewa idza faraga minal qunuti, idan annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi gama alqunutin sa, sai ya ce Allahu akbar fayasjudu, sai ya kabbara kuma ya tafi sujjadarsa. Shikenan an gama alqunuti kenan. To yan uwa, kun ga wannan alqunuti na farko shine alqunutin da ake yi idan limami ya dago daga ruku'insa a raka'a ta ƙarshe ɗaya daga cikin sallolinsa na nafila guda biyar, sai a karanta shi. Ko kai kadai zaka iya yi, ko kai kadai zaka iya yi idan ka san lafazan da ba da sai dai ba a yi da Hausa, da Larabci za a yi. Idan ka san addu'o'in da zaka karanta zaka yi. Sannan kuma kakan ɗauki abin da ya dace da abin da kake so kai addu'ar da shi ne kai. Allah ya san fahimci wannan. Addu'ar alqunutin da annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi, koyawa jikansa hasan a cikin qunutin wutiri, shine amfani da Allahumma adini fi man hadait wa tawallani fi man tawallaj, zuwa ƙarshe zamu zo mu karanta. Amma shi wannan zaka kalli abin da kake so kai alqunutu akan sa ne, kai addu'a akan sa. Ina fata an gane. Saboda abin da yake faruwa shine wani lokaci zaka ga ana so a yi irin wannan alqunuti na annajila din, amma sai ga limamin ya dauko qunutin da su dai sai yana ta karantawa. Ko ba haka bane? Shi su dai sai yayi alqunutin ne gurgurdan abin da yake damun sa a kasar su. Kai wa sai kai gurgurdan abin da yake damun ku a kasar ku. Ta ma sai ga mutun yaje zauna ya haddace alqunutin su da yana tai. Yana tai. Yazo duk mutum mutane suna ganewa sai sun daina ganewa. Su gaji. Kuma za a yi shi ne gurgurdan bukata, ba a jashi ai tai ba. Wannan ba daidai bane, ba a samu cewa ana tsawaita wani lokaci sai ga an yi sallar minti 10, an yi alqunutin minti 30. Ana tai tun kana amin amin sai ka fara. Gashi nan dai. To wannan ba daidai bane. Ba daidai bane. Na'am. Ko na watan azumi shi aka fi so a takaita ai. Za ku ji iya abin da Annabi ya koya jikan nasa, shikenan abin da aka koya masa. Iya addu'a da zamu karanta. Daga ƙarshe wasu hadisai sun tabbata zaka iya jigina da salatin Annabi tsira da aminci, tsara tabbata gare shi. Amma ai tayi din nan wannan baya cikin sunna. Sannan dai zamu zo mu karanta Annabi tsira da aminci, tsara tabbata gare shi, koda shi wancan na watan azumi ba kullun yake yin sa ba. Za ku karanta a cikin hadisi, za ku ji abin da Malam Albani zai faɗa insha Allah ta'ala. Sati mai zuwa anan za mu tashi, yana yin sa ne wani lokacin. Sai dai kuma abin tambaya shi ne, akwai alqunutin da ake yi a sallar asubahi ko? To ku shi ba ku ji mun ambace shi ba. To in Allah ya yarda, idan muka zo sati mai zuwa za mu yi bayani akan sa. Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace abin da muka faɗi daidai. Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya, kuskuren da muka yi kuma Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.